Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asari, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel, tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfili, hukumomin kasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane 19 aka kwashe daga tsibirin Rhodes na kasar, yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta 6 a bangarori 3. Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yau Lahadi a birnin Odessa na Ukraine da wani hari ta sama da ta kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu akalla 19. Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu.
To labaran duniya, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen tashin hankulan da ke faruwa a ƙaramar hukumar Mongo da sauran sassan jihar Filato.
When they send a distress call to you, you must respond, and you must respond as quickly as possible. Is that clear?
Yes, sir.
Haka kuma za a ji cewa a kokarin cimma manufar Majalisar Dinkin Duniya na kawo ƙarshen cuta mai karya garkuwar jiki, kasar Ghana ta kaddamar da sabuwar na'urar gwajin HIV.
Mutum fiye da 350,000 ne suke dauke da cutar a kasar, cikin su har da kananan yara fiye da 20,000, inji alkalumma.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin kasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane 19 aka kwashe daga tsibirin Rhodes na kasar, yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta 6 a bangarori 3. Ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare haƙƙin jama'a ta ce wannan shine mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a kasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane 16,000 ta ƙasa, kana 3,000 ta ruwa, daga ƙauyuka 12 da otel da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba. An kwantar da mutane 6 a asibiti a takaice sakamakon matsalar numfashi, kuma daga baya aka sallame su. Da safiyar Lahadin nan, ma'aikatan kashe gobara 266 da injina 49 da ke ƙasa, ciki har da jirage masu saukar unguli 5 da jiragen sama 10 na ƙasar Girka 7, Turkiya 2 da kuma Croatia 1 domin taimakawa wajen kashe wutar dajin. Ana sa ran ƙarin injina 15 daga baya. Ƙasar Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yau Lahadi a birnin Odessa na ƙasar Ukraine da wani hari ta sama, inda ta kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu aƙalla 19, ciki har da ƙananan yara. Har ila yau harin ya yi mummunar ɓarna ta lalata coci mai tarihi ta Transfiguration Cathedral. Nan da ranar Talata mai zuwa, Amurka na shirin sanar da wani sabon shirin tallafin soja ga Ukraine na dala miliyan 400 da suka hada da manyan bindigogin artillery da makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da kuma motoci, yayin da Ukraine ke ci gaba da kai har-hare. Kasar Poland ta faɗa jiya sabar cewa cibiyar gyara da kula da tankunan yaƙi da aka lalata ta Ukraine ta fara aiki a birnin Gliwice da ke kudancin kasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. A wani babban ɗakin taro da ke hedkwatar jam'iyyar ZANU PF mai mulkin ƙasar Zimbabwe, mata sun mayar da martani da sowa a lokacin da shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya bayyana su a matsayin ƙashin bayan jam'iyyar, waɗanda ƙuri'unsu na da matuƙar muhimmanci wajen samun nasara a zaben da aka shirya yi a watan Agusta. A wani gangamin yakin neman zaɓe na 'yan adawa na baya-bayan nan, mata masu fuskar shugaban jam'iyyar namiji da ke sanye da riguna da sket sun rera waƙa da rawa, kuma sun yi alkawarin za su kaɗa ƙuri'a don neman sauyi. kada ku damu cewa wannan zabe yana sake wakiltar inda muke, wanda mata da yawa ke da takaitaccen dama ta shugabanci. Hakan yafi kamari a bana saboda yawan mata 'yan takara ya ragu, duk da cewa mata su ne suka fi zama mafi yawan al'ummar kasar, kuma al'adance mafi yawan masu kada ƙuri'a.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hukumar samar da zaman lafiya rundunar sojin kasar ta kaddamar da wata sabuwar runduna don samar da zaman lafiya a wasu sassan jihar Filato. Wakilinmu Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen kashe-kashe da ke aukuwa a ƙaramar hukumar Mangu da sauran sassan jihar Filato. Hafsan Hafsoshin Najeriya Manjo Janar Tawarit Lagbaja, wanda ya kaddamar da rundunar mai lakabin Operation Haƙorin Damisa 4, ya ja kunnen jami'an sojin da su gudanar da aikinsu ba sani ba sabo babu nuna ɓangaranci don maido da zaman lafiya a jihar Filato.
When they send a distress call to you, you must respond. And you must respond as quickly as possible. Is that clear?
Yes, sir!
Yace idan kun samu kira ta gaggawa dole ne ku amsa da gaggawa, kun fahimta? Bayan kammala kaddamar da rundunar ne, Hafsan Hafsoshin Manjo Janar Tawarid Lagbaja ya garzaya ɗakin taro a wata firamare da ke dankare da dubban mutane musamman mata da ƙananan yara da ke gudun hijira, inda ya gana da masu ruwa da tsaki. Suka kuma tattauna kan matakan samar da zaman lafiya. Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a ƙaramar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono shine ya fara yin jawabi a wurin taron.
Muna neman zaman lafiya. Wani haɗin kai na zaman lafiya insha Allah za mu bayar da shi.
Shugaban kungiyar raya kabilar Magaful Mr. Joseph Gonkat ya yi fatar Allah ya baiwa Hafsan Hafsoshin basira na kawo ƙarshen matsalar.
I pray that God will give you the creativity of your calling to see that this thing is solved once and for all.
Shugaban riko na ƙaramar hukumar Mangu Honorable Marcus Artu ya ce ya sadaukar da kansa ne don tabbatar da an samu zaman lafiya a yankin na Mangu.
Shi yasa muke aiki da jami'an tsaro, muna da kuma iyayen kasa duk jama'a, mu ensure cewa an samu zaman lafiya, saboda mun gaskanta cewa idan an samu zaman lafiya za a samu cigaban kasa, saboda ita rigima tana kashe kasa ne.
Babban basarakin kasar Mangu Da John Hirse ya ja hankalin al'umma ne kan su yi hakuri su zauna da juna lafiya.
Ya kamata mu da kanmu mu yi tunani da a ce mutanen manyan sojoji su bar Abuja su zo su shirya mu. Duk inda kuke ku yi tunani, inda Allah ya saka shi ne gidanka, waje ne za ka yi arziki, waje ne za ka yi rayuwa mai kyau.
Daga ƙarshe Hafsan Hafsoshin Manjo Janar Tawarit Lagbaja ya shaida wa mahalarta taron cewa Dakarun za su kasance a yankin ne don tabbatar da zaman lafiya, don haka ya buƙaci a ba su goyon baya.
And that is what I'm pleading that you just rally around and do with the military. We want to resolve this crisis.
Rikicin na yankin Mangu da ya fara da kisan mutum guda ya faɗaɗa, inda rayuka fiye da 200 suka salwanta, inda kuma aka ƙone gidaje da wuraren ibada, gonaki da dabbobi sun hallaka, yayin da dubban mutane ke gudun hijira, wasu ma ba a san inda suke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Likitocinsa sun ce ana sa ran za a sallama dan siyasar mai shekaru 73 da haihuwa a duniya a yau din nan. An dasa na'urar lura da zuciya ga Netanyahu mako guda da ya wuce bayan ya yi fama da rashin ruwa a jiki. Aikin da aka yi masa na zuwa ne yayin da Isra'ila ke fuskantar gagarumar zanga-zanga saboda shirin gwamnati na yin garan bawul ga tsarin shari'ar kasar. Agoba Litinin ne aka shirya kada ƙuri'a ta ƙarshe kan yin garan bawul ɗin. Idan aka sallama Netanyahu a yau Lahadi, da alama zai shiga kada ƙuri'a na ranar Litinin. An dage taron majalisar zartarwa na yau Lahadi. Daga ƙarshe, ɗaruruwan masu aikin ceto sun gano garoki 27 yayin da suke ci gaba da yin aiki a kwana na huɗu na neman mutane da dama da har yanzu ba a gansu ba, bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi da ya haddasa zaftarewar ƙasa a wani ƙauye da ke yammacin Indiya, kamar yadda wani jami'i ya bayyana yau Lahadi. Har yanzu ba san inda mutane 78 suke ba tun bayan zaftarewar ƙasa da ta faru a ƙauyen Irshalwadi a daren ranar Laraba a gundumar Rigad, mai tazarar kilomita 80 daga Mumbai, babban birnin Maharashtra. Jami'ai sun ce akalla gidaje 17 daga cikin 48 da ke ƙauyen baragwaje sun binne su ko kuma wani ɓangaren su. Masu aikin ceto galibi suna amfani da sanduna da tebura. Manyan motocin aiki ba za su iya isa ƙauyen ba saboda babu hanya da tabo ya cika ta, in ji Deepak Abad, jami'in hukumar bada agajin bala'i ta ƙasa. An kuma tura wata tawaga ta karnuka domin gano waɗanda suke da rai.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A kokarinta na bada gudunmawa wajen tabbatar da cewa manufar Majalisar Dinkin Duniya na yaƙi da cutar kanjamau ko cuta mai karya garkuwar jiki kafin shekarar 2030, gwamnatin ƙasar Ghana ta kaddamar da wata sabuwar na'urar cutar gwaji wadda zai baiwa al'umma ƙasar damar gwaji, abinda masu sirri suka ce zai yi taimako sosai. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hado mana.
The national adult HIV prevalence stands at 1.66%.
Wannan ne tsokacin da Honorable Elizabeth Saki, shugabar gundumar Accra, ta gabatar yayin taron kaddamar da sabuwar na'urar gwajin cutar kanjamau a Accra, babban birnin kasar, inda ta nuna muhimmancin karfafa matakan rage yawan masu harbuwa da cutar musamman a manyan birane. Tana mai cewa,
Accra metropolis has the highest number of people living with HIV.
Gundumar Accra ke dauke da yawan masu fama da cutar kanjamau a Ghana, inda yawan masu cutar ya zarta 8,000, kuma wannan abin tunatarwa ne cewa ya kamata mu dau matakin gaggawa a kai.
We must collectively address the issue.
Mutum fiye da 350 ne suke dauke da cutar a kasar, cikin su har da kananan yara fiye da 20,000, in ji Alkalumma, abinda masu sharhi suka ce akwai damuwa sosai musamman yayin da kasar Ghana ke kokarin ba da gudunmuwar cimma burin Majalisar Dinkin Duniya ta 95-95-95. Na tabbatar da cewa kashi 95 na masu dauke da kwayar cutar ta HIV sun san matsayinsu. Kashi 95 cikin 100 na waɗanda ke dauke da kwayar cutar suna kan magani, yayin da saura kashi 95 na mutanen da ke karbar maganin suna samun sauki. To sai matakin da gwamnatin Ghana ta bullo da shi na amfani da na'urar gwajin cutar a gida ba tare da mutum ya isa asibiti ko cibiyar gwaji ba, ya fara samun karbuwa, inda director sashin kula da shirye-shirye a hukumar da ke yaki da cutar a Ghana, wato Dr. Stephen A.C. Adu, ya hada wa manema labaru a gefen taron kaddamar da na'urar cewa,
"We've distributed about 200,000 test kits."
Mun rarraba na'urorin gwajin fiye da 200,000, kuma muna farin ciki saboda galibin waɗanda sun kai gwajin cutar domin gano matsayinsu ba ɗin wannan na'urar da anka bullo da ita ba, da ba za su yi ba, in ji shi.
Without the self-test, they wouldn't have tested.
To koshin wannan matakin zai iya ɗora Ghana akan hanyar cimma manufar Majalisar Dinkin Duniya ta 95-95-95. Wannan ne tambayar da na yi ma Rafiya Musa, jami'ar lafiya a cibiyar kula da masu fama da cutar HIV a asibitin a da barka da ke Accra, babban birnin kasar Ghana, inda take cewa,
"Wannan yana mai biyar ya je waje ya bari wanga health professional ya testin shi. Kasa self-testing da ya sanye ya bari mutane da wasu iya su je su samu su kai gida su da kansu su yi. Kamar yadda mutane da yawa suka miss period especially mata, da ya je pharmacy ya samu testing kit a zo a test. Kasa self-testing da ya help bari mu samu large coverage of people mu yi mu testing su. The more people we test, the more the population soon gain the state health sense, and the more we'll be able to identify those who are positive in the Basusaniba, the more they draw more closer to achieving our 95.
To koya al'umman kasar suka ji da wannan sabuwar mataki.
Abbas Suleiman, ya yi yana da kyau, saboda inda aka nuna cewa za ka yi amfani da shi nan ai wannan yana da rufa siri saboda ya fi ka je hospital ya nuna cewa kaza kaza la Allah wayan suna kusa ya zama ma damuwa ha amma an kai da kanka samu wannan abin gan testing kaje ka jaraba da shi kai kana da shi ka san yadda zaka control kanka
Ghana dai bata iya ta cimma manufar majalisar dinkin duniya ta farko ba wato 90-90-90 amma ganin yadda jama'a suka fara amincewa da wannan sabuwar dabarar da gwamnati ta bullo da shi da alamun Ghana za ta iya shiga cikin jerin kasashen da za su ba da gudunmuwar cimma manufar majalisar dinkin duniya 95-95-95 kafin karshen shekarar 2030 Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
To a gaida Hamza Adam wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kodayaushe ake so kamar kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Lima Abdulrauf jagorar shirin Madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu yi nazari ne akan mu'amala da kafofin yanar gizo yadda ya dace musamman ta fuskar kare kai da kuma gucewa wallafa bayanai barkatai da miyagun mutane za su iya amfani da su wajen cutar da mutum a yanayin da ake ciki a yanzu a bisa bayanan kwararru a wannan fannin kafofin sada zumunta irin su Facebook Instagram da Twitter sun zama wani bangare na rayuwar yau da kullun da idan aka yi amfani da su ta yadda ya dace za su iya karawa mutane kwarewa a ayyukan su wanda zai iya kai ga samun damammakin aiki hulɗa da abokan kasuwanci da cinikayya da dai sauransu sai dai amfani da kafofin ta yadda bai dace ba zai iya jawo mutum matsaloli masu tarin yawa matsalar amfani da kafofin sada zumunta ko na yanar gizo wajen wallafa bayanai da ya kamata su kasance na sirri kamar inda mutum yake a zahiri kai tsaye adireshin gida lambar mota ranar birthday da dai sauransu abu ne da ya zama ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a Najeriya da kuma akasarin kasashen duniya kamar yadda za ku ji a bakin bakonmu na farko a cikin shirin
sunana Yusuf Salisu Kuntuwa kuma ni ne shugaban kamfanin Vision Pool Enterprises a hakikanin gaskiya wannan yana daya daga cikin matsalolin da mutane fadin duniya suke fama da shi musamman kuma a Najeriya da kuma wannan nahiyar ta Africa da muke ciki wannan ya zama kalubale babba kamar yadda aka sani yanzu musamman kamar kasa ta Najeriya wanda ake fama da yan kidnapping din nan da ake magana da sauransu kowa ya sani cewa dama mutane suke nema waɗannan ta'adda din su ga yadda za su yi su ga mutum wanda yake da wani maiƙo su zo su yi ciki da shi to amma sai ya kasance mun rungumi wata ɗabi'a wadda ko da yaushe kawai so muke mu nuna wani abu da muke da shi abin da ake cewa virtual show off wannan abin yanzu ya zama rampant kowa na yin shi kuma duk da cewa mutane sun ga irin matsalar da yake jefa al'umma a ciki bari mu baki misali akwai wani sungumin dan ta'adda wanda aka san shi kaurin suna wurin sace mutane wanda ake cewa Evans lokacin da aka kama Evans yana daukar mutane ɗaya daga cikin hanyoyin da yace yana za kulo mutanen da ya kamata ya dauka cewa a Facebook kawai yake zuwa idan yaje Facebook zai ga mutum yayi postin sunan shi da ranar haihuwar shi da garin da yake da sunan baban shi da motocin gidan su da duk wasu abubuwa dai da mutane suke sanyawa domin su burge al'umma ko da yake wasu ma ba wai suna da abin bane wani kawai sai ya je ya raba jikin motar wani sai ya dauko hoto to wannan abin yana da matsala sosai ko kuma wasu su rika sanya live location din su wasu ma har bisa yanar gizo to kin ga wannan abin ba shi bane ba akwai wani abu da aka rika yayi kwanakin baya ana ce mashi en route mutum kawai zai je Kaduna sai ya ce en route Kaduna en route Kano en route Abuja sai mutum ya rika sanyawa ya sa a Facebook ya sa a WhatsApp ya sa a ko ina to wannan ya sa ka zama easy target kenan. To akwai abubuwa da yawa irin waɗannan da suke faruwa. To amma dai ya kamata a ce sakamakon irin al'adar mu da addinin mu ya kamata a ce irin yanayin wayewar da muke da shi mun san cewa wannan abun yana maida mu target ne kuma ba wani abu bane ba ka je kai ta fallasa abubuwan ka a bisa yana jiro wanda baka san wake gani ba baka san kuma waye ne zai iya cin maka ba. To gaskiya ya kamata a ce mutane suna kiyayewa domin mu samu sauki daga cikin irin fitinar da ake fama da shi musamman yanzu a wannan bangaren na Najeriya.
A wani bangare kuma kwararre a fannin tsaron yanar gizo injiniya Usman Muhammad Tamsu yayi jan hankali a game da yin taka tsantsan wajen karbar abubuwan garaba sa kafofin sada zumunta ba tare da bincike ba.
Wato abin da yake faruwa yawanci mutane matsalar da suke samu shine da ki ga in sun bude wajen sada zumunta sukan dauki hotuna da wasu nambobin motocin su da kuma in har aka tura musu wata abu ta garabasa alal misali a ce zaki samu 100,000 kaza in kin danna waje kaza wannan ababen duka ana yin su ne dan cutar da al'umma domin in kin duba yawanci akwai hatsari sosai game da wannan al'amuran wasu kuma da kiga cewa suna bibiya hatta su dauki hotunan gidajen su suna wasu abubuwa daban-daban suna nuna abubuwan kuma wa'annan mutane waɗanda suke da hatsari sosai su wato masu satan mutane da sauran su gabaki dai su kuma suna amfani da wannan wajen ne su duba su ga hatta wajejen sada zumuntan ka kai su ga yanayin abubuwa da kake amfani da shi duba da yanayin hatsarin hakan yawanci mutane sun shiga hali sosai abinda nake so jawo hankalin mutane da Allah su daina yawaita sa abubuwa da ya danganci rayuwarsu sosai akan ita sada zumuntan kuma su daina sa irin nambobin wayoyin su waɗanda suke amfani da shi mo especially number wayar da kake amfani da ita wajen hanyar banki kada ka yadda ka ce zaka sa number da kake amfani da ta banki ko kuma ka je wani waje ka ce zaka sai abu online ba ma ka san wannan abin da ka siya ta yanan gizo ko abin yana da kyau ko ba shi da kyau baka sani ba daga lokacin da ka sa ATM card naka ka sa komai da komai a wannan wajen sai ga daga nan ya zame maka hatsari an janye duka kuɗin da ke cikin account naka. Abu na uku kuma wanda nake son jawo hankalin mutane shine bayan plate number din da kuma wasu ababe daban waɗanda suke da hatsari hatta ma kai karan kanka din da kanka akwai abubuwan da ya kamata kai wa kanka taka tsantsan wajen ganin cewa in baka san kansa ba ka nema kai tambaya akai domin hatsarin da ke kan shi yanan gizon yana da yawa. Allah ubangije kare mu gabaki da al'umman musulmai da kuma al'umman duniya gabaki daya.
Ina mafita ga batun yin taka tsantsan da bayanan da mutum ke wallafawa a shafukan yanar gizo da kuma kare bayanan mutum ta yadda masu kutsawa ba za su samu damar yin haka ba ga karin bayani daga bakin kwararre.
Sunana Adamu Babaji Adamu. Akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai bi wurin kare kansa ko kuma kare bayanansa daga fadawa hannun miyagu a kafafan sada zumunci. Na farko akwai abin da ake kira da two-factor authentication. Shi wannan two-factor authentication ana amfani ne da shi wurin kara number sirri ko pin da ka sa kai protecting din social media account naka. Shi wannan two-factor authentication ana linking da number ne ko kuma da email address wani application wanda zai samu ya zama to kaman wani shinge duk wanda yayi yunkurin sa password dinka cikin wannan manhaja na social media din. Na biyu akwai sabunta software da kake amfani da shi. Yau da kullun mun saba mana amfani da social media so su kuma wayannan kamfanonuwa suna ƙara update sakamakon nazari na security da suke yau da kullun yadda za a dada tsaro wa abun da kuma inganta wasu daga cikin ayyukan wannan abu na social media din. Idan software ya zamanto ba a sabunta shi yayin da aka yi releasing update so mutum yakan fada cikin hannun miyagu sakamakon tsare-tsare da ya canzu a cikin software din yadda tsaran software din yake. Sannan kuma akwai tallace-tallace da akan turo wanda za su ce kai clicking ko kuma idan kana son moran alfana kaza ka danna kaza wanda alhali ba haka yake ba. So irin wannan mutum matakin da zai dauka shine yayi tunani kafin ya clicking din wannan advert din. Sannan kuma akwai amfani da strong password. Shi wannan password da muka sani galibin jama'a suna dan sakaci da shi. Password akan sa shi ne ayi protecting din account saboda kada wani yayi login. So su kuma mutane sukan sa number wayoyin su ko kuma date of birth din su ko sunan su ko wani abu da ya danganci personal abu nasu wanda za a yi saurin ganewa. So shi ma sa strong password mataki ne babba wurin dakile irin wayannan abubuwa.
Alƙalaman girdiga sun yi nuni da cewa wallafa bayanai da ya kamata su zama na sirri ya kai dabban mutane ga rasa rayukansu da dukiyoyi musamman ma waɗanda ke sana'o'i a kafofin sada zumunta. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To a gaida Halima Abdullahi yanzu kuma lokacin da zan za kullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sama'ila Agnes, malam fatuwar mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce gabadai ƙwararren ma'aikatan rediyon muryar Amurka da ku da jajirtattun wakilan ku a sassan duniya daban-daban. Hakika kun cancanci a yaba muku game da bayawa masu sauraron ku dama su bayyana ra'ayoyinsu daban-daban. Tabbas yabon gwani ya zama dole. VOA Hausa, Allah ya kara dukkan ilahirin ma'aikatan ku hazaka da basira. Mun gode. Sai sako na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika halin matsi da al'ummar kasar mu Najeriya ke ciki abin tashin hankali ne. Muna kira gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta lalubo hanyar da talaka za samu sa'idar rayuwa. Daga ƙarshe yake addu'a Allah ya kama da saukin rayuwa. Amin summa amin. Sai saƙonmu na gaba da ya fara da sallama. Yace al'ummar jihar Kano, Allah ya kawo muku saukin cutar mashaƙo har ma da Najeriya baki daya. Saƙo daga Alhaji daga Usaini Alhaji Umar Fo'e Bagashuwa. Sai saƙonmu na haɗin gwiwa na gaba da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabar Rajau da Usaini Dangwata Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wacce kan tare da Fati wato Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabar Rajau. Suka ce addu'a makaman mumini ce, in ji manzon tsira. Don haka wannan tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya zamo sulhu jefa al'ummar Najeriya ciki. Muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa kuma samu sa'idar rayuwa. Sai saƙo da ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe. Ya ce shirin gwamnatin Najeriya na tallafawa masu ƙaramin ƙarfi a naira 8,000 domin rage raɗin cire tallafin man fetur. A gaskiya wannan shiri ba zai yi tasiri ba. Duba da shirin na da lokaci kawo ƙarshe. Idan lokaci ya yi sai ingulta koma gidanta na tsamiya. To mun gode. To yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaici.
Hukumomin kasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane 19,000 aka kwashe daga tsibirin Rod na kasar, yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta 6 a ɓangarori 3. Ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare haƙƙin jama'a ta ce wannan shi ne mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a kasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane 16,000 ta ƙasa, kana 3,000 ta ruwa daga ƙauyuka 12 da otal da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba. Ƙasar Rasha ta kai hari da sanyin safiyar yau da a birnin Odessa na ƙasar Ukraine da wani hari ta sama, inda ta kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu aƙalla 19, ciki har da ƙananan yara. Har ila yau harin ya yi mummunar ɓarna na lalata coci mai tarihi ta Transfiguration Cathedral. Nan da ranar Talata mai zuwa Amurka na shirin sanar da wani sabon shirin tallafin soja ga Ukraine da ya kai $400,000. A wani babban ɗakin taro da ke hedkwatar jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin ƙasar Zimbabwe, mata sun mayar da martani da sowa a lokacin da shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya bayyana su a matsayin ƙashin bayan jam'iyyar, waɗanda ƙuri'unsu na da matuƙar muhimmanci wajen samun nasara a zaben da aka shirya yi a watan Agusta. Yau Lahadi an samu nasarar dasa na'urar bugun zuciya ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Likitocinsa sun ce ana sa ran za a sallami ɗan siyasar mai shekaru 73 da haihuwa a duniya a yau ɗin nan.
To madalla, masu sauraro, da aka muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Ba mu zo da shirinmu na musamman, shirin mata zalla da ake kira kallabi. Domin sake sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Baba Yakubu Makeri mai girma zanna, wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Robert. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.